بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 20 ga watan Al-Muharram. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1424, daidai da 23 ga watan March shekara ta 2003. Lokaci ne wanda muke ci gaba da bayanai dangane da hukunce-hukuncen azumin tasu'a da ashura, da bayanai akan cewa yin azumin tasu'a da ashura sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, mustahabbiya. In kai ka samu lada, in baka yi ba baka da zunubi. Musamman azumin Ashura, Annabi ya bayyana falalar shi a cikin hadisi sahihi da al-Imam Muslim ya ruwaito cewa, wanda duk ya azumci azumin Ashura za a rubuta mishi lada wanda zai kankare mishi zunubai na ainihin shekara guda. To sa'annan muka ji cewa in har ba za ka samu damar yin azumin Ashura da tasu'a gaba daya ba, to sai kai ashura din ya fi falala. Muka ce yin na 11 din bai tabbata ba. Hadisin shi ya zo daga Ibnu Abbasin a cikin Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Abinda yake daidai yin tasu'a da ashura, to sai aka kirkiro manya-manyan bid'o'i guda biyu, waɗanda dukkan bid'o'in guda biyu mu ahli sunna mun yi baran-baran da su. Bid'ar farko, bid'ar ainihin da 'yan shi'a suka kirkiro sakamakon cewa wannan rana ta yi daidai da ranar da aka kashe Sayyidina Husaini, Allah ya ƙara mishi yarda. Sai suka kirkiro zanga-zangar da suke yawo suna koke-koke, suna bayyana bakin ciki, suna sanya ainihin bakaken tufafi, suna zagin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar su Abu Bakrin da Umar da Aisha da Hafsa. Suna zagin manya daga cikin ainihin wasu sahabbai, kamar ainihin Muawiya da mahaifin shi Abu Sufyan. Suna zagin wasu sarakunan musulunci kamar su Yazidu da makamantansu. Suna ainihin kazafi ga shi Yazidu akan cewa shi yake da alhakin kashe As-Sayyid Husaini, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Duk mun ji waɗannan bayanai cewa ƙarya ne. Wannan kaset din da kake saurare shine kaset na 9. Sai ka je ka nemi ainihin kaset tun daga na ɗaya har zuwa kan shi, sannan kuma ka nemi na bayan shi insha Allahu ta'ala. A nan ne za mu cikkasa da bayanai akan ainihin bid'a. Mecece bid'a? Me ke kawo bid'a? Me ke taimakawa bid'a ta ruru? Ta ya za a yi a ga bayan bid'a? Wannan shi ne abin da zai biyo baya insha Allahu ta'ala a cikin kasan na gaba, da wannan shi ne kasan na 10 insha Allahu. To sai muka ce yanzu muna karanto asalin hadisan da 'yan bangare na biyu suka kirkira, su ne 'yan bid'a daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye suka zo suka kale da mazhabi na ahlus sunna, su kuma sai suka yi ta ƙago bid'o'i, kamar bid'ar cika-ciki, kamar bid'ar cewa wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan dare ko a wannan rana Allah zai yalwata mai a sauran shekara, kamar bid'ar da suka kirkiro ta falalar sanya tozali na musamman a wannan yini, ko yin kunshi na musamman, ko yin wasu salloli na musamman a wannan dare, ko yin wata sadaka ta musamman a wannan dare, ko kuma bid'ar da ake yi a wasu garuruka kamar ainihin bid'o'i na bikin hawan sallar gani, kamar yadda muka ishara irin wadda ake ainihin a garin Daura da nasihohin da muka gabatar, da kuma ainihin bid'o'i da ake na yawon takutaha mai girma, takutaha sadaka. To a nan ne sai ne wani tsokaci na ce, ita kalmar takutaha din a iyakar bincikenmu ba mu gane ma menene ma Bahaushe yake nufi da ita ba. Muka ce don haka kalma ce da zahiri take bayuwa zuwa ga surkulle, wato ba kalma ce da an faɗe ta Bahaushe zai gane kaza aka ce ba. To shi ne muka samu wani tsohon Bahaushe, wanda ma'ana Bahaushe ne shi tun ana cewa dankali dindikola kenan. Maiwa ma ko ya taka rawa takutahan ne, shi ma ya ƙago mana masdarinta. Yace ai in ana rawar takutahar a asali, ana rawar ne ane ana ɗaga hannu ana cewa takuntahaza, takuntaha sadaka. Ma'ana ita mai takawar tana takawa ana cewa takunta haza takunta ha sadaka. To daga nan ne Bahaushe sai shortcut sai ce kawai ainihin takuta ha sadaka, takuta ha mai girma. To dai duk inda aka buga aka aka komo, to wannan dai bid'a ce dai, ba ta da asali a cikin addinin musulunci. Allah ya kiyaye. Mun gabatar da littafai da dama waɗanda muka karanto abubuwa kamar su ainihin sharhu sunna, kamar su sahihu muslim, muka zo da littafai da ke bayyana cewa ƙarya aka yi wa Husaini, irin su majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da muka ji ishara a kanta, da iqtiba'us siratul mustaqim nashi na Ibn Taymiyyah din, muka sake ainihin tahowa da littafin al-fawa'idul mawdu'a fil ahadithil mawdu'a na malam Mar'i al-Maqdisi. Muka sake jin ainihin wasu hukunce-hukunce waɗanda suka zo a wasu littafai na musulunci, kamar littafin tambihul ghafilina an a'malil jahilina kaza kaza, ba tambihul ghafilina samra kandaka ba, ba wannan ba, ita kanta wannan ma matsala ce, amma tambihul ghafilina wannan ingantacce na wani babban malami, ba na samra kandi ba. To shine yanzu muka ɗibo hadisan, muka ce muna so mu karance su ne gaba ɗayan hadisan don mutane su ji su, saboda karkaje ka haɗu da hadisan a wasu wurare ka ce a'a ba waɗannan hadisan ne ake cewa ba su inganta ba. Sai muka samu wani daga cikin malamanmu mabiya manhajin salaf, al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi, wanda ya fi shekaru 900 da mutuwa, muka zo da wannan littafi nashi, gashi mujalladi na biyu, jiya muka fara karantawa daga ainihin cikin shafi na ainihin wato 567, gashi in Allah ya so za mu yi karatu har zuwa ƙarshen wannan babi, muke fata in lokaci ya yi insha Allah. Hadisan duk da muke karantowa nan hadisan ƙarya ne, su ne hadisan da ake yaɗa su, ake hudubobi da su akan ainihin mambarai da sauransu, su ne ake yawo ana ainihin abubuwa da su. Ko muka yi nasiha limamai, malaman ahli sunna, ku ji tsoron Allah, ku daina biya wa ahli sunna waɗannan hadisai. Maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maƙiya Husaini, maƙiya ahlul baiti, nawasiba, zindiƙai, su ne suka ƙirƙiri waɗannan hadisai, wai domin su suna ma'ana farin ciki ma suke an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan damage ne wanda na tabbatar da a tarihi ba a taɓa manzon Allah irin shi ba. Sai da muka zo da hadisai anan daga cikin littattafai irin su Mustadrak na Hakim da sauransu, muka buɗe a silsila muka ji cewa manzon Allah tun yana da rai an yi mai isharar dama cewa al'ummarka za su yi maka wannan wautar, za su yi maka wannan ta'adin, za su yi maka ganganci su kashe jikan nan naka. To kuma gashi nan aka zo aka yi manzon Allah wannan ta'adin, aka kashe wannan jikan na Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka hada da wasu tattabakunan Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba za su gaza mutum 5-7 ba, duk aka yanke su a wannan rana yankan rago. Yo to in ba mutumin da Allah ya kwashe mishi albarka ba, ya za a yi a wannan rana kuma kai ka ce munna kake yi? Wai saboda demokuraɗiyya kawai, wai dan bari bai dan mu faranta rai, mu bata wa ƴan shi'a rai, wannan demokuraɗiyya ce? Mu babu haka a cikin manhajin da muke bi, abin da muke bi, ibada mu muke yi. In ka ji haushi, oho, mu ba mu yi don ka ji haushi ba. In ka yi farin ciki, oho, mu ba mu yi ba. Don haka babban limami daga cikin limamai na manhajinmu, al-Imam al-Bukhari, ya ce da mai zagi na da mai yabona ni duk ɗaya ne. Aka ce me yasa yake? To dama ban yi don ka zage ni ba, don haka don ka zage ni ban san ka ne ba, ban ji haushinka ba. Don ka yabe ni, oho, ban yi farin ciki ba, don dama ba kai nayi ba. Abinda nake nema kawai yarda Allah. To dukkanmu haka muke, saboda haka mu ba za mu ce tunda wane yana yin kaza yana bata mana rai, mu ma bari mu kirkiro kaza mu yi don mu bata mai rai ba, mu babu haka. Jama'a musulmi, mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To kaji wani shariran hadisi dai jiya wanda malam ya bidu ya nuna mana cewa ƙarya ne, wanda a ciki ake cewa a ranar Ashura aka fara ruwan saman farko, a ranar Ashura aka fara halittun dutse, a ranar Ashura aka saukar da kaza, a ranar Ashura aka haifi Annabi Ibrahima, rannan Allah ya warkar da Annabi Ayuba. Kai da jin hadisin kai ka san wannan akwai rakakatul lafzi, akwai lafuzza na rashin kan gado wanda babu hikima a ciki. To shine sai mai littafin a yau da sai ya ce qala al-musannif, sai mai ruwaito littafin yake cewa mai wannan littafi Ibn al-Jawzi yace hadha hadithun mawdu'un bila shak, wannan hadisi ne na ƙarya babu shakka. Jama'a mun gane, mun karanta wannan hadisin jiya, kai da kake jin wannan kasar ka je ka nemi kasar din baya. yana cewa wannan hadisi ne na ƙarya babu shakka. Qala Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Ahmad dan Hanbali yace kana Habib ibn Abi Habibin yakzibu, shi Habibu dan Abi Habibu wanda muka ji ajiya cewa, dama kun san jiya nace ku yi makin sunan shi da kyau ko, to malam Ahmad dan Hanbali, imamuna Ahmad ibn Hanbali yace Habibu dan Abi Habib dinna ya kasance yana yin ƙarya. Wa qala ibn Adiy, al-Imam ibn Adiy al-Jurjani ya fadi a cikin littafin shi al-Kamil kenan fi du'afa'ir rijali, yace kana yada'u al-haditha, wannan mutum Habibu dan Abi Habib ya kasance yana kirkira ƙarya ya danganta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ruwati man yudkhalu bayna Habibin wa bayna Ibrahim, man yudkhilu bayna Habibin wa bayna Ibrahim abahu, daga cikin masu riwayar wannan hadisin na ƙaryar, wasu in suka zo tsakanin Habib da Ibrahim din nan sai kuma su shigar da ainihin baban ainihin Habib din, wato Habib ibn Abi Habibin, sai su ce an abihi sannan an Ibrahima, kamar yadda in ka ji isnadin zaka ji haddathana Habib ibn Abi Habibin an Ibrahima, to wasu masu riwaya in suka zo sai su ce haddathana Habib ibn Abi Habibin an abihi Abi Habibin an Ibrahima, wasu haka suke karawa da cewa, sai yake cewa wa qala Abu Hatim ibn Hibbana, al-Imam Abu Hatim ibn Hibbana, jama'an musulmi kun ji fa irin malaman da ake daukan ilimin hadisi a wurin su, waɗannan su ne malaman duniya, in ka je kana karatu zaka san su, zaka san littafan su, amma in ka tsaya ka kale gefe guda shikenan wallahi sai a cuce ka, sai bayan shekaru sun taru akan ka, yaya sun yi maka yawa, kwakwalwarka ta fara koma baya, sannan kuma sai ka zo ka gane gaskiya a lokacin da yake al'amari ba zai amfane ka ba. Yanzu da kake matashi muke ce maka ka daina zagin manzon Allah, ka daina zagin sahabban shi, ka daina kin ahlul baiti, ka daina iskanci, ka je ka yi karatu, ka amfanar da kanka, ka amfanar da al'ummarka. Amma kai abin da yake damunka kullum in mune maka nasihar, wai kai ana zagin malaminka, wai kai matsalarka kenan, sai ka gane malaminka kuma yana zagawa manzon Allah malaman da suka karantar da musuluncin da ya zo da shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka fa bil ahara, abinda ya fi cancanta gare ka, ka yi wa malaminka nasiha ya daina zagarwa manzon Allah malaman da ya bari su karantar da Alkur'ani da hadisi, waɗanda Ibnul Qayyim yake cewa walau lahumu ma kana fil ardi muslimu, yace wallahi ba dan su ba da duk duniya ba a samu musulmi ba, to ba dan sahabbai ba, manzon Allah bai taɓa fita daga Arabian Peninsula ba, bai taɓa fita daga ƙasar Larabawa ba, duk wa'azin da Annabi ya iya kashi ƙasar Larabawa, su waye suka je suka kai musulunci kurdi kurdi? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Labarin musulunci ya zo Najeriya ta arewa tun manzon Allah yana da rai, akwai labarin musulunci a ƙasar Maiduguri, bayan ko lokacin Abubakar, tuni manya-manyan sahabbai tabi'ai da makamantan su, Uqbah ibn Nafi'in, duk sun shigo ainihin turus sahara, ta hanyar sahara sun zo Maiduguri, an fara yada addinin musulunci akan doki, ba jirgin sama, ba kaza ba kaza, wasu a ƙasa suke yawon kai addinin musulunci, haka suka yawo sai da suka karaɗe addinin musulunci ko ina. Waɗannan mutanen ka rasa waɗanda za ka zaga, kamar yadda na kawo misali ran nan, yanzu in wasu suka ce wai ku su Albani me ya haɗa ku da 'yan Shi'a ne, sai mu ce kai Kirista ne, in ka ce eh, sai mu ce yanzu ya yi daidai a ce ga wani Kirista shi bai da aiki sai ya dubi Barnabas da Marcus ya ta ɗura musu zagi, za ka fahimci wannan a matsayin karɓaɓɓen Kirista? Zai ce a'a, in kai Annabi Musa kake bi ba Yahude ne kai, Yahudu ne kai, shin ya yi daidai a ce ga wani ba Yahude ya kafa ƙungiya ba wanda zai rinka zanga-zanga yana zagi sai Annabi Haruna? Yo zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Amma in ba haka ba, yo ina ruwanmu da ku, kuje ku bi mazhabin Shi'a da za ka bi, ka ɗauka za a fiqhu, ka ɗauka za a ka je ka bi tarkacenka. Yo amma dan me za ka dubi Abubakar as-Siddiq bi shahadati Rabbi, Allah da kanshi ya saukar da shaida cewa sahabin manzon Allah ne. Ka buɗe baki ka ce Allah ya tsine wa Abubakar. Jama'a ku dubi kalmar nan fa,
ku dubi kalman nan fa, a dubi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce Allah ya tsine wa Aisha. Yo ka bi kwararo ka zagi Madam Stella mana ta Obasanjo, ka ganka kwana bakwai a gidan uwarka. Ko zai yi yo me ta kai Aisha? To ma gwada ta ma ba kuskure bane.
وقال ابو حاتم ابن حبان الامام ابو حاتم ابن حبان يتي هذا حديث باطل لا اصل له وانا حديثي باتاتشي ني بيد اصلي تو تا ايي واكاتشي ا بايا منچي مكان اكاتشي حديثي باطل بيد اصلي كما انا نفي حديثن ده يكي موضوعي هاي ينزو با اسوكا دغا كان wannan magana ba domin ba kamanta ba aje kaji an ce hadisin an yi tarkibin isnadin ne an dauko ne isnadin kawai sai aka dora bayda isnadi wani ne kawai ya sha dare ya kaga sai je dubo ni isnadi mai kyau sai ya dauko sai ya dora ko mun fahimta kamar yadda ake samun engine Vespa ana generator da shi ko mun fahimta to goma ma wannan ai yana aiki amma wannan bindiga zai yi qala sai shi al-imam Abu Hatim yace wa kana habibun min ahli marwin habibu yana daga cikin mutanen ainihin kasan marwa yabul hadisa yana kirkirar hadisi sai ya danganta al-siqat ga mutanen kirki zai kirkira hadisi sai ya dauko mutanen kirki sai ya hada da su abinda yake faruwa waɗannan makaryata wato sun haddasa fitina yanzu kamar imamu malik malaman hadisi suna karban hadisin da imam malik ya ruwaito 100%. To da makaryatan suka gane haka sai su je su sha dare sai su tsara larabcinsu sai zo sai su dauko isnadin Malik sai su hada. Idan malamin hadisi ya ce ƙarya ne sai jahilan da ke da'awar su 'yan malikiya ne sai su ce yanzu ana nufin Maliku ya yi ƙarya? Kaga ba su gane ba, don da sun gane sai sun ba da tukuici ga malamin da ya ƙaryata magana, domin an ɗibo ƙazanta ne an ɗora wa limamin da suka yarda da shi. Amma da ba su fahimta ba fa sai su ce ana ƙaryata Maliku, a halin ƙarya ce aka yi wa Maliku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Misali yanzu kana da account a Habib Bank, sai kawai sai wani ya je ya rubuta check na ƙarya sai ya je a bashi kuɗi, ana zuwa kawai shikenan sai aka ga wannan check na ƙarya ne sai aka hana shi. Da aka hana shi ana cikin hayaniya dan sandan banki ya taso sai ga ka kazo sai aka ce alhamdulillah ga ma mai account din, ya ce a fitar da kuɗi daga account ɗinka a bayar ga sa hannu ga kaza, amma mun ce ƙarya ne. Misali kai mai account din sai ka hau bamba mun fada yanzu kuna nufin ƙarya ne banda kuɗi banda account a wurinku, kaga bai da kan gado domin aiki ake mishi. Idan da duk wanda ya zo da wata takardar abin nan check za a zaru kuɗi a bayar kawai daga ya ce gashi daga wani, zai zo ya samu da ragowar canji a cikin account ɗin shi? To kwatankwacin abin da yake faruwa kenan, amma mutane ba su gane ba. Shi yasa muke haƙuri da duk bala'in da mutane suke mana, ran da mutane suka gane har addu'a suke mana. Haka Imam Ahmad yace da mu, yace malaman hadisi ku yi haƙuri, yace wa qulu lahum, ku ce wa jama'ar da ke zaginku, bainana wa bainakum shuhudul janaiz, tsakanin mu da ku ana gane wanda jama'a suka yarda da shi ran da ya mutu, ran da malamin hadisi ya mutu, ran da Imam Ahmad ibn Hanbal ya mutu, ran nan duka aka kulla kasuwar garin Bagadaza. Ba cewa akai a kulle ba fa, kowa cewa ya haƙura zai tafi jana'iza. Ran da Ibn Taymiyyah ya rasu, ran nan har kristoci suka ce ba za su je office ba, ba za su je kasuwa ba, suka ce wannan mutum babban mutum ne, sai sun je jana'iza shi, ba gayyata su fa akai ba. To bainana wa bainakum shuhudul janaiz, sai ran da muka mutu tukuna sai a ce oh Allah sarki wannan nan ya faɗi maganar nan, aka ce ƙarya ne, ashe gaskiya ce. Yo shi yasa ba za mu yadda saboda kai yanzu baka gane ba, wai sai a bi yadda kake so, a faɗa maka yadda kake so, sai mu faɗi yadda baka son. Ka ji zafi kai ashar, kai sharri, kai kaza, kana nan kai karatu, kai karatu, da ka gane gaskiya sai kuma ka ce oh ashe gaskiyawa ne ya faɗa. Ga misali 1987 aka yi rikicin kafanca, sai ainihin aka kama 'yan uwanmu daga nan Zaria aka kukkulle su, saboda nan mun kona churches da hotels da sauransu, aka je aka kukkulle su. Me ya biyo baya?
sai muka zo nan muna karatu anan masallacin mutunci ne dama mun karanta cikin fiqh sunna mun karanta cikin bulughul maram sai muka ce to idan manzon Allah wata musiba ta sauka gare shi da shi da sahabban shi sai sun rinka yin kunuti abin da ake nufi da kunuti shine liman da mamu su daga hannu liman yana fadin ainihin addu'a mamu suna amin ana kiran sunayen mu'minan da aka kakkama ana cewa Allah ka kwaci wani da wani ana ambatan sunan su ana kiran sunayen manya-manyan kafirai ana musu bakar addu'a sunna ta yadda da haka ga hadisai munan nan da nan muka ci gaba da yi haka a masallacin nan duk masallatan ahli sunna sai aka yi ta yawo ana gulman mu da aka tashi ma aka je aka kai wa mai gari kara a lokacin aka kai wa iyan sabon gari sai aka ce ai wani masallaci ne su yamma ma suke kallo suna addu'a aka juya abun ma ba mu damu da su ba aka tallara aka tafi Kaduna aka kai kara wurin Malam Abubakar Gumi ai wani malami ne yana nan ya kawo wata addu'a a sallar azhar la asr magriba isha asuba a bayyane yana kiran sunan America malam yana zagi yana kiran sunan kaza yana zagi yana zagin katafawa yana kiran sunan wasu mutanen shi da aka kama yana musu addu'a kaji abun mamaki kuma malam ya gama karanta hadisin kenan fa sai suka mai wannan tambayar sai ya ce ku ce ya bari sai aka zo aka ce malam ya ce a bari sai nace ani ba shi nake bi ba ni annabi nake bi to ni da ma matsala ta kenan to shikenan su din nan sai suka bada fatawa cewa duk wanda ya salla a masallaci irin namu da ake wannan kunuti babu sai muka rabu da su ba mu biye musu ba da mun biye musu an yi fada sai su ce dama abin da muke nema kenan da mun bata lokacin mu mu musu raddi karatun su bai kai su iya fahimta ba kamar dan primary 1 ne aka je aka kai shi 200 level za a yi pharmacy ko medicine ko za a karantar da law ko za a karantar da engineering turancin da ake ma baya ji saboda haka sai muka dauka waɗannan fa gaba daya abin da muke gaba daya ba ma sa iya fahimta abin da muke sai muka rabu da su da muka wuce me ya faru bare da aka yi rikici da bare waccan da aka yi rikicin Kaduna waɗannan mutanen da suke ba da fatawar mu da muke haka shekaru 10 da suka wuce suka ce ba mu da sallah su suka rubuta a takaddu suka aika wa duk limaman da ke limanci a ƙarƙashin masallatan su cewa duk limamin da bai yi wannan addu'a ba ma za a soke rawanin shi za a kwanta rawanin shi za a tube shi daga limanci sai nace anan masallacin sai nace kun gani in kun tuna shekarun da muke abin nan mutanen nan suka ce ba mu da sallah su yau da suka tashi gashi sun ce duk limamin ma da ba zai yi ba za a cire shi wanda mu ko ba mu kai haka ba mu cewa muka a'a abu ne sunna mustahabbiya in an yi abu yayi kyau in ba a yi ba sallah ta yi su ko suka ce wanda bai yi ba a cire limancin shi haka suka yayyada takaddun nan muna nan da kofi limaman su da ba za su iya ba suka kawo kuka ba za su iya ba sai aka rubuto musu ga addu'ar da za ku rinka yi dan dai su dole ai ko da tsiya ko da arziki to ka gani shi yasa kullun sai muke ce musu da su zo su san abubuwan nan in suka san abubuwan nan sai su je su kai wa mutanen su sai su samu girma din ina son yin wata magana ba don tunan asiri ba sai don fadin gaskiya Allah ya ji kan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa wanda duk yake yankin muciyar nan ya san Malam Ibrahim bawa mai shinkafa in bai zo guri na Asabar ba zai zo guri na Lahadi in bai zo Asabar ba zai zo Lahadi ana nan sai mutanen kungiya suka niki gari har Jos suka je suka same shi suka ce kana zuwa gurin Albani mutuncin ka zai zubi yace me ya faru suka ce shi Albani ba dan kungiya bane matsalar shi kenan yace akwai wani mugun abu da yake ne da in an ganni tare da shi ni ma za a suka ce a'a laifi dai ba dan kungiya bane yace to barin ga ya muku gaskiya ba wani abu ke kai ni wurin shi ba sai dai ga irin nau'in karatutukan da nake dauka idan har cikin ku akwai wanda zai iya biya min a cikin ku ku ƴan kungiya to in dawo cikin kungiya a biya min yafi in fita waje suka ce to ai mu ka san mu ba mu iya wannan karatu ka ce to shikenan sai ku ban mu je mu abin nan idan yazo muka tattauna matsaloli muka bincika muka nuna mishi abubuwa yana zuwa ya hau duron wa'azin kasa baki ɗaya sai ka ji ya fasa don haka sai ya zama very current a lokacin nan yana wa'azin shi da power da hujjoji da sauransu ya mutu lafiya muke mishi du'ayin Allah ya gafarta mu sai su suka saka kansu a cikin rudani suka kasa fahimta haka iyakacin ta kenan fa yo na kasa ce ba na kasa bace domin duk wanda za a ce an ganshi da karatu wahayi akai mai ba wahayi akai mai ba zuwa yayi aka koya mai yuhuna ƙasa ce in kaje, to in ka san baka sani ba da sai ka dauke bakinka, amma baka sani ba, baka san baka sani ba, to gaskiya wannan duka ne maganin irin wannan jama'a. Allah ya kiyaye. To saboda haka jama'ar musulmi kun dai ji wannan, sai yake cewa la yahillu katbu hadisihi illa ala sabilil qadhi fihi, bai halatta a rubuta hadisin shi ba a je a kai wa mutane sai dai ta farkin da za a bi a bayyana wa mutane, sai dai a rubuta don a soke shi, a ce jama'a kun ga hadisin Habibu dan Abi Habib din nan bai inganta ba. Shi yasa muka kawo muku wani daga cikin hadisan da malaman kasan nan ke ta karantarwa, cewa in mata sun tashi sallah su rinka matse kafafuwansu, duk hadisan Habibu dan Abi Habib ne. Aje ka karanta kuma tarihin shi a cikin littafin a ainihin Ad-Du'afa'u wal Matrukina, da kuma littafai irin Siyaru Alamin ba Siyaru Tahzibu Tahzib, da littafin Al-Kamalu fi Rijal, da littafin Lisanul Mizan, da littafin Mizanul Iqdal. Duk aje ka karanta waye Habibu dan Abi Habibin din nan, sai ka gani. Amma matsala kace baka da littafin, sai ka hakura da aikin. Allah ya shiryar da mu. Yace hadisun akhar, ga wani hadisin dayan daban shi ma, ga wani hadisin daban. Kala yace anba'ana, a cikin wata nuska akhbarana ne, yace anba'ana Abdullah ibn Ali al-Muqri qala anba'ana jaddi Abu Mansur al-Muqri qala akhbarana Abdussalam ibn Ahmad al-Ansari qala akhbarana Abu al-Fath ibn Abi al-Fawaris qala hadathana Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا احمد بن محمود بن صبيح قال حدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا عبد الله بن عبد الجليل قال حدثنا هيثم قال حدثنا هيثم بن شداخ عن الاعمش عن ابراهيم عن القما عن عبد الله قال ينزو كون غير انتيار ينزو wannan isnadin na daga cikin asahul asanid da suka dako suka jona dashi. Isnadin da baka ji daga A'mash, daga Ibrahim, daga Alqama, daga Abdullahi dan Mas'udin, yana daga cikin asahul asanid, isnadai mafi inganci. Amma kun ga da suka tsara ƙaryar sai suka ɗauko sai suka jona, aka suka yi ta hada fada tsakanin malaman hadisi da jahilai, da ka ce ƙarya ne sai a ce yo yanzu annabin ne ya ƙarya ko Abdullahi dan Mas'udin, sai a kasa fahimta abu. Allah ya kiyaye. قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على اهله يوم عاشوراء رانر عاشوراء وند ديال وتا وايالنشي وسع الله عليه سائر سنته الله زي يلوتا مش اسورن شكرن شي غبا ديا. قال العقيلي مالن العقيلي يتي الهيثم هيثم دينن دكاجا اتكين اسناد مجهول متني مجهولي ما يكي نفي ده مجهولي mutumin da malaman hadisi ba su san shi ba, ba su san neman ilimin shi ba, sai dai kawai sai suka ji shi kawai, in an ce waye wannan za su ce a gadewa na mun ji, wannan shi ake kira majhulul aini. Majhulul hali kuwa shine mutumin da an taba jin sunan shi a bakin almajirai guda biyu, amma su ma ba su san halin shi ba. Jama'a mun gane? To in aka ce majhulun aka yi shuru, to ana nufin majhulul aini. In kuwa ba majhulul aini bane, majhulul hali ne tun farko malamai mastur suka fi cewa, sai ya ce wal hadithu ghairu mahfuzin, wannan hadisi ba mahfuzi bane, ma'ana hadisi ne munkari. Abinda ake nufi da hadisi mahfuzi, hadisin da malamai mahaddata masu ilimi sun san shi ya tabbata. To in aka samu wanda ya saba mai sai a ce mishi ainihin abin nan, shadh, sai a ce mishi shadh. Wa qala ibn hibban yace al-Haisam rawattamati, shi Haisam din nan ya ruwaito bala'o'i, la yajuzu li ihtijaj bihi, bi halatta ay hujja da shi ba, ai kowa ya san fa idza ja'at at-tammatul kubra, ko to shine aka ce to shi yanzu ba at-tammatul kubra ya ruwaito ba, at-tammatu ya ruwaito. Jama'a mun gane, bala'o'i ya ruwaito, wato hadisan da ba abinda za su yi sai su lalata maka musulunci. Wa qad rawa hadha al-hadith Sulaiman ibn Abi Abdullah an Abi Hurairata an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum mai suna Sulaiman dan Abdullah yace shi ma wai ya ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira, wai Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qala al-Uqayli, al-Imam al-Uqayli dai sai yace wa Sulaiman majhulu, shi Sulaiman dan Abdullahi din dan Abi Abdullahi nan ba a san shi ba,
wal hadithu ghayru mahfuzin, shi ma wannan hadisin ba mahfuzi bane. Wala yathbutu hadha al hadith ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wannan hadisin fa bai tabbata daga manzon Allah ba, shi hadisin musnadin, a cikin dai hadisi mai isnadi to ba a samu wannan magana daga annabi ba. In dai man wasa'a ala ahlihi yawma ashura wa sallallahu alayhi sa'ira sanatihi, ne mallaka yake cewa wannan hadisi ba inda aka samo shi da isnadi. To ta iya aka ce ga isnadi, sai a ce a duk waɗannan murakkabai ne, an dora ne kawai, cloning din su aka yi. Hadisun akhar yace ga dai wani hadisin daban, qala akhbarana zahir ibn tahir qala anba'ana abu bakr ibn ahmada ibn al-husayn al-bayhaqi, kaji al-imam al-bayhaqi ne ruwaito wannan hadisi. Qala akhbarani abu abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Hakim, dama Hakim malamin Baihaqi ne, duk sanda kaje kana karatun ainihin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi kaje ya ce maka haddathana Abu Abdullah al-Hafiz, to yana nufin Baihaqi ne, yana nufin Hakim. To kaji Baihaqi ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar Hakim. Qala, karka ce to tunda Baihaqi ya ruwaito ya zama sahihi, a'a, sukan je su ruwaito hadisan ƙarya dan su zo su bayyana wa duniya, kamar yanzu yadda muke karantawa nan. Yawai ba za ka ce ai na ji Albani ma na karanta hadisin ba, don haka ya tabbata, a'a, me yasa muke karantawa? Don mu bayyana aibin shi, ko su ma sun ruwaito ne don su bayyana aibin, za ka ji daga ƙarshe. Qala akhbarana Abdul Aziz ibn Ahmad ibn Muhammad al-Warraq qala haddathana Ali ibn Muhammad al-Warraq qala haddathana al-Husayn ibn Bishr qala haddathana Muhammad ibn Salt qala haddathana Juwaybir an al-Dhahhaqi عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا كتي ابن عباس ياتي اي من زن الله تيرا دا امينتين الله استبتا غريش وياتي من اكتحل بالاسم دي يوم عاشوراء دو وان دي سامتو زلي يا اينهن ساء ايدن شعرانا عاشوراء لم يرمد ابدا هر ابدا عابدين بزي يا اينهن حكيابا قال الحاكم حاكم ياتي ana abra'u ila Allah min uhdati Juwaybir, ni Hakim na barranta na koma ga Allah, bazan dauki nauyin abinda ainihin Juwaybir ya ruwato ba, bazan dauki nauyi ba, kun gane? Yace ya barranta, ba shi ba abinda wannan mutum ya ruwato, yace yana bai barranta zuwa ga Allah, yana kafa Allah shaida, ba shi ba wannan hadisi. Fa inna liktihala yawma Ashura, yace domin sanya tozali a rana Ashura, lam yurwa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fihi asarun, ba a taɓa ruwaito wani hadisi daga manzon Allah a kai ba, wa huwa bid'a, bid'a ne sanya tozalin a rana Ashura, in dai har da wannan manufa ce. Ibtada'aha qatlatul husaini alaihi salam, waɗanda suka kashe Husaini su suka ƙirƙiri wannan bid'a don su yi farin ciki su kishiyanci ƴan Shi'a. Qala Ahmad, al-Imamu Ahmad ibn Hanbali yace la yushtaghal bi hadisi Juwaybir, jama'an musulmi ka a bata lokaci da hadisin Juwaybir. Wa qala Yahya, Yahya ibn Ma'in cewa yayi laysa bi shay'in, shi wannan Juwaybir din nan ba a bakin komai yake ba. Wa qala An-Nasa'i wa Darqutni, da Nasa'i da Darqutni suka ce matrukun, wannan mutumi abin ai watsi da shi ne, ballaga zani. Jama'a kun ji fa malaman da ake dauko ilimin jarh wa ta'dil daga wurin su, sai ka je ka san su, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam Ahmad, irin su Imam Malik, irin su ainihin Imam An-Nasa'i, su Darqutni, su Bukhari, Ibn Adi al-Jurjani, Abdurrahman dan Malam, da wane, duk waɗannan manyan malamai su ne ake ɗibo jarh wa ta'dil a wurin su, kuma kowa yana da littafai da ya rubuta, kuma zuwa ba kai ka sai littafan nan, ka je ka koyi ilimin, sannan ka zo ka yi bincike, sannan naɗin ka in ya kai yadin da ke kantun kwari ba kai laifi ba, amma ka zo ka kifa naɗi, ka sa malafa, ka sanya ainihin dadduma, ka sanya tumakasa, duk ka rufe jikinka, iska ba inda take ratsawa, neither natural nor abin nan mai yake da suna artificial ventilation da yake shiga jikinka, ka cutar da jikinka, sannan kuma kana ta zufa kana ƙarya, ka cire waɗannan tarkace ka je kai karatu tukuna, sannan sai ka dawo kasa. Yo, amma abin da ya faru ne a ƙasashen mun fa baka yi wannan shiga fa, ba a yarda kai malami ne, sai an ganka ka sa malin, ka kawo alkyabba ka sa, ka kawo wani majanyi ka ɗaura wuyanka, ka kawo ɗamara, haba jama'a, haba jama'a, sai kai ta wahalar da kanka.
manzo Allah baya irin wannan shiga jama'a sam shi yasa in aka zo cikin sahabbai ba a gane shi karanta hadisin riyadus salihin yana cikin bukhari wani bakawai da yazo cewa ayyukum muhammad cikin kuwa ya muhammadu yoto inda yayi wani kankan kankan nadi da wasu kakaba kakaba abu ba dole aka zo a gane shi ba komai tsiya amma annabi zama yake cikin bayin Allah shi ma bawan Allah ne don haka da bakawai yazo yace cikin kuwa ya muhammad yace ni yace muhammadu dan abdul muttalib yace eh sai yace to nazo zan maka tambayoyi ne kuma zan matsa maka a tambayoyin amma kaka ji haushi na annabi yace bismillah mutanen kauye ne mutanen shi ne diya san su nan muka karanta hadisin a cikin sharhus sunna yace wani ne yaje yace mana wai ka aiko shi yazo yi mana wa'azi wai Allah ne ya aiko ka yanzu da gaske Allah ne ya aiko ka daga saman bakwai annabi yace haka abin yake yanzu da gaske salloli biyar gaskiya ne da gaske zakka da gaske annabi duk ya bi da shi yadda yake so daga ƙarshe sai yace to ni wakilin mutan garinmu ne dama sun ce in na bincike ka kace gaskiya ne in musulunta kuma in karban musu musulunci in kai musu yace suna na wani dan wani ya koma haka ake so kai mai da'awa ka iya mu'amalantar kowaɗannan mutane wani da ya tashi da raƙumin shi ya shigo masallaci haka da raƙumi yanzu kamar mutum kana zaune cikin office ɗinka kawai sai ga mutum yana ƙugo keke ya za ka yi sai ka ce mishi malam eh ɗan kafe keken a can amma in ka ce ba ƙauyen banza ba ƙauyen wofi ba haka ake yi ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa ya haka sahabban shi suke rayuwa su abubakrin abubakar san da aka nada shi khalifa sai zan an yanka mishi albashin da ba zai ishe shi tefa ne ba gari ya waye kashe gari dama dillali ne da abubakar mai kudi ne da ya sadaukar da kudin sai ya jali ya kare sai koma yana dillancin atamfa da sauran abubuwan sawa kamar da kasan dillali gari na wayewa sai aka ga abubakar ya dibo kayan dillanci aka ya fito ya wuce jama'an musulmi aka ce ranka ya dade khalifa ina za ka yace zan tafi kasuwa kasuwa yo aikin da muka nada ka jiya fa yace a aikin da kuka bani jiya albashi ba zai ishe ni ba to ba zan iya dibar kudin gwamnati ba shine zan tafi in ne dillanci na dawo to kuma sai in zauna a office sai in yi muku aikin da kuka sani Umar yace ka koma ba za ta sabu ba yace yo in rikici ya kacabe da rana ba shugaba yaya za a yi yace ka je ka fadi duk abin da kake bukata zamu wadata ka da shi yace to kun san ni babban mutum ne kun lura go guda nake yanka a gidana ai mutanen da ko babanka ya fi ka cefa ne mai kyau kai yanzu ka zo zamanin bala'i diya faru duk sun tsotse ku kuma ko kuwa mutanen da sai yayo cefa ne duk yadda za a kifa sai ya siyo naman miya kai yanzu kowa ke ba iya sa miya ta gardi aka dibi albashi wadatacce aka ba Abubakar ya zauna shekara biyu ya halifanci amma da ya zo mutuwa sai tattaro ƴaƴan shi sa Aisha ya ce ina roƙon ku arziki ina mutu kar ku ci gadona suka ce me yasa ya ce ina so in yi sadaka ne ga baitul malin musulmi gaba daya don haka da ya mutu Aisha ta ce ba mu gaji komai ba muka talkata duk abin da ya bari muka ce a mayar wa gwamnati tunda ya ce wa gwamnati sadaka ta ce wallahi babana Abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati ba gwamnati ce ta ci riba da shi to duk wanda yace shi salafi ne yanzu in aka kawo director ko manager aka ba shi haka fa zai yi ba wai haka ka sadaukar da dukiyar ka ba wannan ba dole bane amma ba za ka sake saboda albashi yayi kadan ka ce za ka yi sata ba gwamnati kai musu complaint ka gaya musu kun sa min albashi ba zai ishe ni ba in ba ta yiwa gwamnati ka bar aikin da ka je kai aikin da zaka saci kudi su hallaka ka shi yasa a kasashen Saudi Arabia a yadda dai na sani in aka dauke ka aiki za a sa maka basic salary albashi da aka san ya kamaci mai wannan office sai kuma gwamnati ta sa ainihin a bincike ƴaƴanka nawa matanka nawa iyayenka su gaggawance duk nauyin da aka san yake kanka sai kuma a ƙara maka wani albashi wannan na musamman ne saboda kaka ci kudin gwamnati to amma mu fa Afirka ai sai dai rahama Allah kuma kasashe irin su Zimbabwe da Kenya kaji tunda aka yi mulkin mallaka har yau albashin su yana nan yadda ake to ba dole kai sata ba ba shi yasa Mobutu Sese Seko ya sace kudin kasar ba gaba ɗaya lokacin nan kudin gaba ɗaya ya sace duka ya zama yanzu shi gwamnatin kuma shi yake binta bashi shi yake ara wa gwamnatin Afirka kenan kasar baka fata malam hadithun akhar yace ga wani hadithun daban qala anba'ana abu mansur al-qazzaz qala anba'ana abu bakr ahmad ibn ali ibn thabit قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن تميم قال حدثنا إسماعيل بن تيم كو هكني متيم كو
غاشا قصيتي حديث آخر لا يجرى بشيوين
أها حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن متيمن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن حسين قال سمعت عبد الله بن معاوية يقول سمعت أبي سمع أباه يحدث عن جده ونمت عبد الله بن معاوية بابا معاوية كما ذكرني بونم عبد الله بن معاوية يتي ناجي بابانا يناتي وياجي ناشي بابان nashi baban yace ya ji daga nashi baban kakan mai ba da riwaya kenan wannan ita suke kira riwayatul abna'i anil abai suka ce wa fi hal kasra walakin al akas fi hal qilla riwayatul abna'i anil abai iyaye suna ruwaito hadisai daga wurin yaya mata mazaje suna koyo hadisai daga wurin mazajensu to amma nadiran ne wannan amma galibi mazan ke karantar da matan galibi iyayen ke karantar da ƴaƴan to amma takan juye wani lokacin sai ka ji ainihin wato Urwatu dan Zubair ya ce ya ruwaito an Fatimata bintil Munzir daga Fatima ɗan Munzir matar shi ce yau da riwaya ake ina jin kusan kowanne gida ma haka za a yi sai dai gidan da Allah ya kiyaye domin duk matan suna zuwa makaranta maza kuma sun zama dala da gauran dutse Allah ya kiyaye an abi umayyata an basata ibn umayyata ibn khalaf al-jumahi qala ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala yadayya suradan yace manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya ga ainihin wato al-huda huda ko mashin lera ko kuma tsadda duk su ake cewa surat an gani alhuda huda ko mashin lera ko tsadda duk waɗannan tsuntsayen su ne ake kira surat yace to manzon Allah ya ga alhuda huda a hannuna fa qala sai yace hadha awwalu tayrin sama ashura'a Allah sarki wannan shine tsuntsun farko da ya fara azumin ashura a duniya ma'ana ka ji tausayin shi ka sake shi kaji mashin lera tsadda alhuda huda dama mu ma a nan kasa ai akwai ƙarya akan alhuda huda an ce alhuda huda wai duk bishiyar da ya sauka sai ya sauke Qur'ani kafin ya tashi kunga sharrin hadisin ƙarya ko yanzu saboda wannan hadisin ko kun san abin da Larawa suke kiran alhuda huda sawwam suke kiran shi sawwam Larabawa sun fi sanin shi da wannan sunan sawwam mai yawan azumi saboda wai shine tsuntsun farko da ya fara yin azumin ashura amma gashi kaga a hadisin ƙarya ne barka ji qala anba'ana al-qazzaz qala anba'ana ahmad ibn ali qala akhbarana al-husayn ko al-hasan ibn abi bakr qala haddathana muhammad ibn al-abbas ibn najih al-bazzar qala haddathana isma'il ibn ishaq ar-raqi qala haddathana abdullah ibn muawiyah al-jumahi قال سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جده عن أبي غليظ عن ابن أمية ابن خلف الجمحي قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي سرد فقال يتي ومن زعل لا يغني دعينهم الهدى هدى كوما شلرا كو أينهم واتو صداء هنونا وقال سي النبي يتي هذا أول طير sama ashura wannan shine ainihin tsuntsun farko da ya fara yin azumin ashura a duniya qala isma'il ibn ishaq ar-raqi isma'il dan ishaq ar-raqi yace kana abdullah ibn muawiya min waladi abi ghalib
shi wannan ainihin Abdullahi dan Abi Muawiya din yana daga cikin ƴaƴan mutumin can da kaji mai suna Abu Ghalib kaza rawa lana fi hadhihi riwayati bil ghaini wadha'i al mu'jamaini yace haka aka ruwaito mana wannan suna a ainihin cikin wannan riwaya da gambaki da kuma damul hannu mai digo va'un kenan an gani ghalizin yace wa kad akhbarana al qazzazu qala anba'ana abu bakr ibn thabit qala anba'ana bishr ibn abdullah ar-rumi qala haddathani umar ibn ahmad ibn yusuf qala haddathana isma'il ibn ishaq qala sami'tu abdullah ibn muawiya yaqulu sami'tu abi fa dhakara bi isnadihi shi ma yace yaji baban shi yana ambata wancan hadisin da isnadin shi mislahu irin wancan hadisi sawa'un daidai wa daidai illa annahu qala sai dai shi cewa ai ulaytin yace ulaytin madadin ghaliz atan bil aini da an baki wa fa da damul hannu al muhmalataini marasa digo guda biyu qala al musannifu malamin da ya rubuta wannan littafi shine al imamu abdurrahman ibn al jawziya ce hadha hadithun la yasihu wannan hadisi bai tabbata ba wala yu'rafu fi sahabati anbasatu a cikin sahabbai ma san ba a taba sanin akwai wani sahabi mai suna anbasatu ba wala abu ghaliz ba a san akwai wani mai suna abu ghaliz ba qala al bukhari yace abdullah ibn muawiya munkarul hadith abdullah dan muawiya din can da aka fadi a cikin riwaya to munkarul hadith ne bukhari ko cewa yayi man qultu fihi munkarul hadith fala tahillu riwayatu anhu duk mutumin da nace munkarin hadisi ne wannan mutumi bai halatta a karba hadisi ainihin aurin shi ba wa qala al-uqayli yace yuhaddithu bi manakira wannan mutum yana ainihin karantar da hadisi wadanda suke munkarai ne wadanda suke ba su da tushe miyagun hadisi ne ba su da ma'ana la asla laha ba su da asali qala al-musannif mawallafin wannan littafi yace wa mimma yaruddu hadha na daga cikin abin da zai tura wannan hadisi anna at-tayra la yusafu bi sawmin ai ba a siffanta tsuntsu da azumi to kaga dirkaniya kenan kaga shirme kenan ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye irin waɗannan shirman shi ake zuwa ana ta karanta mutane akan minbari yanzu kaga wannan hadisin sai ka dauka kamar yana goyen bayan mu ne mu da muka yadda da azumin Ashura amma me zai amfanar da mu dan hadisin ƙarya ya goyi bayan mu ba abin da zai amfanar da mu ya jama'ar musulmi saboda haka waɗannan hadisai kun ji su ba su tabbata ba to yanzu waɗannan fa da malam Ibn Jawzi ya kawo a wannan littafi kar ka taba daukan wai su kenan fa akwai su da yawa kuma in ka tafi kana bincike a cikin duniyar ilimi za ka yi ta karo da su iri-iri sai abin da Allah madaukakin sarki ya nuna maka shi yasa babbar ka'ida ita ce ka yi kokari ka san ilimi na mustalahul hadith da zaran ka san ilimin mustalahul hadith shikenan ka ainihin kubuta jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a takaice karatutukan nan da muka ainihin dauko sun taho ainihin karewa waɗannan ainihin karatutuka kamar yadda nace sun taho karewa a takaice kamar yadda nace wannan shine kasan na tara kuma kamar yadda kaji mun cikasa da karatun waɗannan abubuwa abubuwan nan suna da yawa dukkan al'amuran mun tabo ru'usul aqlam ne amma dai ga takaitacciyar maganar da muka ce azumin tasu'a da ashura sunna ce mustahabbiya kamar yadda yau muka maimaita amma ba hujja bace akan a ce za a yi cika ciki ko hawan sallar gani ko wasu abubuwa makamantan haka sannan ƴan shi'a da suke ainihin zagin sahabban annabi suna tsine musu albarka sune musu kazafi suna zagin tabi'ai irin su Yazid da sauransu wannan ma bid'a ce to duka bid'o'in muka ce mu ba ruwanmu da su kuma ba mu yarda da su ba na daya kenan na biyu sai muka ce to kaga wannan dole yana bukatar ayi bayani dangane da ita bid'a din nan da muke ta yawan maimaitawa domin bid'a ta sha wuya a hannun 'yan Najeriya da can aka ce bid'a galibi ana nufin kaɗe-kaɗe da an ce kaiwa na kana da son bid'a ma'ana yana da son kidan kalangu molo da sauransu. Bid'a ta zo ta sake samun kanta a cikin wahala a Najeriya. In aka ce bid'a kawai sai mutanen kungiyar izala sai su ce dariƙa. Dan haka da zaran mun zo muna karantar da Bukhari muna cewa Imam al-Bukhari ya ce babu imamatul maftun wal mubtadi'i, sai su ce su Albani sun ce abiyan dariƙa sallah. To kaga matsala kenan. To darasi ne mai girma bid'a, a je ai karatu a koye ta. Gaba gare ni nan wani babban littafi ne, wanda wannan littafi ya tsaya ya yi bincike wani babban malami ne, mutumin ainihin ƙasar Masar, ya ainihin wato mai suna a doktor Izzatu Eid Atiyya, sunan shi kenan, a doktor Eid, ainihin wato Izzatu Ali Eid Atiyya. Wannan malami ya rubuta wannan littafi gashi, al bid'atu tahdiduha wa mawqiful islam minha.
Na fatar ahli sunna su yi kokari su samu littafin nan, saboda aikin nan yadda muke son mu san sunna, haka muke son mu san bid'a, ba dan mu yi aiki da ita ba, sai dai kamar yadda mawaki yake cewa alimtu sharra la li sharri walakin litawaqqihi, ina koyan sharri ne ba dan yi ba, sai dai dan in kauce mishi. Saboda haka dole ne a san sunna, a san bid'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Zan takaito da ainihin bayanai ne wanda ina fatar, saboda yadda mu ga abin ya takaitu, mai waye zama wannan shine karshen ainihin karatutukan mu. Sai dai kafin in shiga da nesa, bari in shigo da wata tambaya wadda tana da matukar muhimmanci a irin waɗannan zamunan amsa ta. Ita ce, ko ya halatta musulmi saboda wani abu da ya same su, irin abubuwan da ke faruwa na siyasar duniya a yau, su fito su bi kwararo-kwararo suna zanga-zangar lumana, abinda ake kira peaceful demonstration, suna nuna ba su yadda ba, ko suna nuna sun yadda, ko suna ainihin daga kwalaye, ko suna bayani da makamantansu, shin wannan ya halatta a musulunci? Wannan abu ya halatta a cikin addinin musulunci. Sai dai naji wasu suna cewa wai bai halatta ba saboda daga kafirai aka samu wannan abu. Kullum muna gaya wa mutane, in za ka yi magana bakinka ya san abin da yake faɗi. Mun kawo irin waɗannan kurakuran a baya, ka nemi kasusuwa kamar na ɗaya da na biyu zuwa na uku, cewa wasu suka ce yin kaciya ranar bakwai ga jariri bai halatta ba saboda me, saboda wai Yahudawa ne suke yi. Sai muka ce a'a, ko da Yahudawa suna yi, amma Annabi ya yi wa Hassan da Husaini wannan ranar, don haka sunna ta yadda a yi kaciya ranar bakwai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yanzu mu mune ne don mai koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba don mai koyi da Yahudu ba. Yoto Yahudawa da Kiristoci suna zanga-zanga, suna ainihin yin riot, suna yin abubuwa makamantan haka. Waɗannan abubuwan da suke yi baya nuna cewa mu in mun fito da su muke kwaikwayo. Abin da muke nema shine akwai buƙatar da za ta sa a yi haka, kuma akwai dalili a shar'ance wanda zai nuna an samu malaman farko sun yi haka. Shine abin dubawa. Ma'ana an samu daga cikin ainihin malaman farko, ko Annabi ko sahabbai ko tabi'ai, wasu sun yi haka. Kamar gasa Qur'ani ce, da wasu ake cewa competition na Qur'ani, wasu su ce bid'a ce. Karkai saurin haka, in ka san karatunka ɗan kaɗan ne. Kana bada wannan magana ce al'alamiya, fatawa ce mai girma kake yi. Karka dubi lungunku kawai ka tsaya kai ta bala'i a nan. Gasa karatun Al-Qur'ani ta halatta. Me yasa? Tana da asali daga zamanin tabi'ai. In mutane suna yin wasu abubuwa, su haɗa maza da mata, suna yin wasu abubuwa da ba su halatta ba, wannan kan bai halatta ba. Amma ya halatta gasa karatun Al-Qur'ani, ya halatta a ɗauko ainihin wata kyauta a sa, wanda ya ci kyautar nan a ɗauka a bashi. Wannan ya halatta karanta littafin Yas'alunaka fid-dini wal hayati na Dr. Ahmad Ash-Shirbasi a cikin mujalladin shi na farko. Shikenan, wannan littafi mujalladi bakwai ne. Ka je ka samu mujalladin shi na farko ka samu. Na biyu, maganar zanga-zanga, ko an samu malaman farko suna yi, kai abin da kake ɗauka zanga-zanga ita ce a je a bugi nan, a fasa nan, a kashe nan. Wannan iskanci kenan, wannan ba zanga-zanga ba ce. Abin da ake nufi da zanga-zanga, dama suka ce demonstration, ina ma'anar demonstration in English, kwatantawa, nunawa, bayyanawa me ya dame mu. Mun rasa yadda za mu bayyana wa gwamnati, mun yi a zauna da mu, mun yi hiranan da 'yan jarida an yi, sai mu fito kwararo cikin lumana, ko kwagiri ba wanda zai rike, in ba tsoho wanda kwankwasan shi ya tusguɗe ba. sai mu fito muna bayyana ba ma son kaza ko muna son kaza ko muna son ayi kaza ko makamantan haka. Ka je ka karanta littafin Tarikhul Khulafa'i na al-Imam Abdurrahman As-Suyuti a karkashin tarihin Sayyidina Umar, radda Sayyidina Umar ya ainihin musulunta, sannan sai da sahabbai baki daya suka fito tare da mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi peaceful demonstration a cikin garin Makka. Ka je ka karanta wannan littafin tukuna kafin kai saurin Allah ya isa, domin galibi abin da yake damun su sai su ce yaya ƴan Shi'a suna yin abu, dan mai Albani zai ce yayi daidai. Albani ai salafi ne, ba ruwan shi ko ƴan Shi'a suna yin abu, in gaskiya ne Albani zai ce gaskiya ne. Yo, ba mun kawo misalin haka ba, da aka zagi manzon Allah Salman Rushdie, Khomeini yace a kashe shi, ƴan kungiya suka ce to tunda Khomeini ne yace ƙarya ne ba su yadda ba, muka ce ƙarya kuke ƴan kungiya, hukuncin Khomeini gaskiya ne, ku karanta a shifa mana. Yo, dan Khomeini yayi hukuncin gaskiya sai mu ce ƙarya ne, a halin gaskiya ce? In muka je lahira Allah ya kure mu yace me yasa kuka ƙaryata kaza bayan gaskiya ne? Ku iya duban Allah ku ce saboda Khomeini ya faɗa za ku Allah demokuraɗiya ne? Gaskiya gaskiya ce. Yo, dan ba ma guje ya karanta qul huwallahu ta zama ashar? To dan liman yayi ashar sai a ce sadaqallahu alazim ta zama qur'ani? Dan liman ne duk mutumin da yayi abu abin yana nan, in liman ya zinduma ashar ba wanda zai ce sadaqallahu alazim, dole a ce ashar, kuma ashar ce bata gyaru ba dan ta zo daga bakin liman. In ba ma guje ya karanta qul huwallahu dole tana nan qul huwallahu ta bata lalace ba. Haka muke jama'a, ku rinka yin adalci. Waɗannan ƴan Shi'a su ne suka ɗauka mu faɗa muke da su, waɗannan ƴan ɗariƙa su suka ɗauka faɗa muke da su, mu ba ma faɗa da kowa, mu muna kiran mutane ne zuwa ga addini, amma garin kiran ne dole sai mun bayyana aibin da ke tare da kai dan ka fahimci aibin. Kwatankwacin me mutumin da aka ɗora shi bai ɗoru ba, in sarkin ɗori ya zo ya za a yi sai fa an sake karya shi, wannan karyawa ba ta fita farko zafi ba? To amma ya za a yi in ba a karya shi an sake dora shi ba, ƙarshen ta sai karkace inci biyu ya fita a tsawon shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka duk sanda motar ka te karo in panel bita yadda keta yaya sai kana tausaya mata, amma in bai kwada mata wannan guduma ba ya za a yi ta mike? Zai yiwu ba? Zai yiwu ba? Duk sanda matar ka ta haifi jariri gashi nan in ba a sa reza an yanke cibiya an yi kaza an yi kaza ba, zai yiwu ba? Zai yiwu ba? Saboda haka duk sanda kuka ji mun taso ƴan Shi'a a gaba ko ƴan ɗariƙa a gaba ko ƴan kungiya a gaba, kaza ce ba ta taka danta dan tana kin shi, wallahi alazim mu muna sauke amanar da take kanmu ne. Kuma abubuwan da muke faɗi daga shekaru 15 zuwa yanzu, har su ƴan Shi'a sun yi furuci da cewa abubuwan sun yi amfani, har su ƴan ɗariƙa sun yi furuci da haka cewa abubuwan sun yi amfani. Me yasa? Waɗanda suka dawo suka gane addini shi mana albarka suke yi, waɗanda suka ainihin gane din ba su dawo tare da mu ba, suka je suka gyara ba mu samu ladan su ba. Yo, to da akwai matar da ke daura hijabi in ba matar MSS ba ko kuma matar izala? Amma yanzu matar Kirista ma tana daura hijabi. Me yasa? Inda mun bita tasu ba za su daura ba. Da in mata sanda muka kafa makarantar mata a nan anguwar mu muciya, ba irin sharrin da ƴan ɗariƙa ba su yi mana ba, ba irin sharrin da ba su yi mana ba, ba mu damu da su ba. Da muka ci gaba muka ci, a lokacin ma mace ce ke karantar da matan, mace ce ke karantar da matan, amma ba irin sharrin da ba su yi mana ba. Makarantar farko da ƴan ɗariƙa suka bude a nan Cikaji nan gaba da muciya, da daddare suka bude a rumfar kwano da fitilar kwai ake yi, kuma namiji ne ke karantarwa, amma mu ba mu yi musu sharri ba tunda mu ba mu gada ba. Kun fahimci wajhul muqarana? Mu da rana ake yi, da ranan nan kuma mace ke karantawa, amma suka yi ta mana sharri, su kuma da daddare a rumfar kwano kuma da fitilar kwai, ba ma fitilar da take haska a ga kowa da kowa yadda ya kamata ba. To saboda haka da'awa da muke yi, duk wanda yake dauka zagin shi ake, mu dai ba ma ce maka kai hakuri don ba mu ga dalilin da za mu baka hakuri ba, amma abin da muke cewa abin da muka faɗa ana nan gaskiya za ta tabbata. Kuma alhamdulillahi yanzu kurakurai nawa suka gyara? Suna da yawa. Yo, to da an kyale su fa, yanzu cire gashin munkiri da ake yanzu, wani dan ɗariƙan ka faɗi sai zage kai ce sharri kake musu, amma su manyan ɗariƙa da suke saurare na anan mutiya su sun san sadaqallahu alazim, gaskiya ce wannan maganar, an cire gashin munkiri anan mutiya. Shehi yazo a dauki zindimemiya amarya a bashi ya kwana da ita a ce akwai wani gashi ne a gaban farjinta, in ba shi shehi ba wanda zai iya cirewa. to amma yanzu za a yi wannan ba za a yi wannan ba kun ga mun samu ladan su yanzu abubuwan da ake da ba a iya kira'a ba duk wannan alherin mu ne da muke fadi yo amma duk abin da muka fada za a zage mu saboda haka waɗannan yan shi'a da waɗannan yan dariqa da mutanen mu na kungiya da suke ganin albani na zagin mu wallahi alazimi albani ba dan iska bane dan iska ne yake yin zagi muna fada muku gaskiya ne kwatankwacin abin da annabi yake fadi shi ma ba cewa akai zagi bane yana zagin allolin mu yana zagin kaza yo da aka zo aka gane fa fitsari in annabi ya sahabbai in suka dauka shanyewa suke ka je ka karanta sunan abi dauda annabi ya fitsari ya ce barira baiwar aisha da aka yanta ta yace ke yarinya je da daddare na yi fitsari na zuba a kokon nan yana karkashin gado ki je ki dauka ki zubar da ta dauka kawai sai ta durkusa ta shanye shi ta fito da koko fas yaya akai tace na shanye yace ki je wuta ba za ta ci ki ba amma jiya su ne in an fada suke yin zagi suke ashar su suke jifan shi da kazanta a jiya haka za mu ci gaba mu ta fada muku ku zage mu ku lakanta mu ku mana sharri mu dama mun riga mun gama da ku gaba daya musamman ni dai ni na ce duk wanda ya zage ni a duniya na yayati yato ba shikenan ba dan haka ka zo ma wai in ka zage ni ka tuba ka ce mallan ka yafe ni kana bata mun lokaci ne saboda me saboda qur'ani ya siffanta mu da cewa wal afina anin nas masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son mutanen kirki masu kyautatawa to haka muka samu salaf ba sa rike kowa don haka nace in dai kai mai sallah ne in dai kai musulmi ne to in Allah so ba za mu durkusa gaban Allah na ran kiyama ina da matsala da kai ba ba ni da matsala da kai da'awa kuma da muke nan ba mu zagin kowa ba mu yi kowa ƙarya ba mu yi kowa kazafi amma fa muna nan in bid'a ta zo sai an ragargaje ta ba za a bar ku ku shi'a ba sai an bayyana ba za a bar mutanen dariqa su ta kato bara ba mutanen kungiya da ke son zuciya da kememan kin Allah duk ba za a bari ba sai an bayyana so muke al'ummar mu ta gyaru jama'a idan ba za mu tsaye da gaskiya ba al'ummar ba za ta gyaru ba kowa ga yadda Najeriya ta lalace yanzu ba abin da zai gyara Najeriya sai gaskiya Allah ya shiryar da mu to a takaice jama'ar musulmi ya halatta in ainihin bukata ta kama sai mu fito mu cika kwararo ba duka ba zagi ba wani da a'a ba za mu fasa sto din kowa ba ba wani abu mu natsu mu bi kwararo muna bayyana muna bakin ciki da abin da yake faruwa a Najeriya yan siyasa kun ci amanar mu yan siyasa ba ku kyautata mana ba kuma a ka'ida duk gwamnatin da ta turo aka yaki ko aka kashe ko aka harbi ko aka buga tear gas ga masu peaceful demonstration a ka'ida wannan gwamnatin ta cancanci a durkusar da ita kuma a kwance rawanin wanda yake shugabanci a lokacin amma in sun fito suna buge-buge ne to wannan sun cancanci gwamnati ta buge su ta kashe na kashewa to saboda haka munasabar da ta sa aka yi wannan tambaya yanzu ga irin abin da yake faruwa a kasar Iraki ko daidai ne yanzu musulmi su fito suna peaceful demonstration suna bayyana damuwarsu suna bayyana rashin yardarsu daidai ne musulmi su fito su yi haka domin abu ne da ke da alaka da siyasar duniya wadda yanzu wannan ya rage ita ce hanya kadai da kuke iya bayyana wa duniya ko kasarku cewa ba ku yarda da kaza ba yanzu yan siyasar nan da suka yi magudi suka yi zalunci suka yi kaza idan da za a ce ana fitowa ne musu wannan peaceful demonstration a daga hoton mutum sai a sa cross a soke shi da jan biro sai a rinka daga a ce mu dai ba maso ba maso ba kai mana aiki ba ba kai mana aiki ba la ilaha illallah ba maso ba duka ba zagi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yo ba lalle ne dawo ne musulhu irin yadda muka kawo labarin Indira Gandhi a India je ba to saboda haka jama'ar musulmi kun ji abin nan don haka ya halatta amma ba za ku fasa kayan kowa ba ba za ku daki kowa ba za ku tsine Bush albarka ku yi Allah wadare da America ku yi tir da abin da shugabannin Larabawa suka yi domin kamata yayi a yau a ce shugabannin Larabawa su hade kansu su tura sojojinsu Iraki a ce duk ai gumurzu ko dai Balarabe ya rayu gaba daya ko Balarabe ya mutu gaba daya amma ba zai wasu na shan wuya wasu kuma suna rayuwa ba yanzu an manta da Falastin Yahudawa na can suna ta rushe gidaje suna kashe mata suna kashe ƴaƴa suna kashe samari an manta da wannan yanzu an je ana gumurzu a Iraki tsakiyar garin musulmi aje aje fa bom wuta ta tashi ai duk inda aka ce ana yaki a cikin garin kai an cuce ka amma ayi yaki a bayan fage ko kuma ayi yaki a tsakiya rabi naka rabi nashi, amma an zo makwabciyarka kasar Kuwaiti ta bada fili aje ana tada jirage ana kashe mutane akan wai ana da'awar ana neman wani mutum kwaya daya. Yo ba haka kai Afghanistan ba, akan ana neman mutum kwaya daya zuwa kwaya uku, aka kashe talakawan da Allah kadai san iyakar su, kuma har yanzu mutanen nan guda uku wallahi ba wanda ko dutse na gwafa ya taba shi. Dutsen gwafa bai taba Usama ba, bai taba ainihin Ayman al-Zawahiri ba, bai taba Mulla Umar ba, amma an ce su ake nema. Yanzu an ce akan ainihin wannan mutum kwaya daya Saddam, to akan haka har yanzu ba a kashe wa Saddam ko kaza ba. To amma ku duba yadda duniyar Larabawa ta shiru, yo babu laifi a fito ayi Allah wadar, a daga tuta America amma kata da kasa, a cinna mata wuta, a daga hoton George Bush a juya shi ta ka, a rinka jeho shi ta sama ana buga da kasa, ana ba ma son George Bush, ba ma so turawan America ku bar kasan mu, turawan Ingila ku bar kasan mu, Allah ya tsine muku albarka, aje a samu wani wanda ya iya turanci. Haka ake yi, mu har koyon wannan abun fa mun yi jama'a, har koyon demonstration, peaceful demonstration, za ku je ku samu wani ne sai a aje wani nan, kai tsaya nan abinda ake so ka tsaya a wannan kona, kai ta tsine wa America albarka, ku kuma kuna cewa amin nan, ku kuma ku ta tsine wa Ingila albarka, ku kuma kuna cewa amin, ku kuma wannan ku rinka daga tuta America kuna bugawa da kasa. To kafin ku yi wannan sai ku gayyato yan jarida, haka ake yi, sai ku gayyato yan jarida. Idan yan jarida ba samu zuwa ba, ku zo da video camera, ku zo da radioyi, sai ku dauka, sai ku samu wasu kafofin yada labarai irin su Reuters, sai ku sayar musu ko ku ba su kyauta irin su CNN, ko ku aika akan internet, nan da nan sai ku ga a biya yadu, a ce ana nan ana zanga-zanga, ana tsine wa America albarka a Nigeria, ana Allah wadare da abin da shugabannin Larabawa suka yi. Mutanen Nigeria suna nan ana ta'addu'a, kanawa fa hayyanka suke yi jama'a, kanawa shanu suke siya da raguna suna yankawa, ana addu'a ana roƙon Allah, Allah saboda yankan nan da muka yi, Allah ka tsine wa Bush albarka. Wannan fa daidai ne jama'a, ba kuskure bane, aljani aka hana ayi wayanka, amma ka sai rago ka yanka, saboda me? Saboda wani gumurzu ya taso kana neman aure, kansila ya zo, ciyaman ya zo, kai kuma bawan Allah mai sai da tattasai ina ka iya, sai ka je ka sai rago ka yanka, kai sadaka, ya Allah saboda ragon nan da na yanka Allah ka sa in kafa su, wallahi ba kai kuskure ba, daidai ne. To haka sai kanawa shanu ake siye, a sai shanu, a sai raguna, a sai raƙuma, a yanka, a yi sadaka, a ce an yi wa Saddam sadaka ne, Allah ya taimaki Saddam. Abinda Saddam din nan yanzu ya zama figa ne da yake representing Islam, su yanzu suna ganin in sun kawar da Saddam sun ci kashin bayan musulunci. Kasar Iraki tana da tarihi, shi yasa addu'a muke mata 100% muna goyon bayan kar ayi wannan yaki, kuma duk mutumin da zai zanga-zanga ya aiko mana da goron gayyata. Karewa dai kenan, mu ba irin yan shi'a bane da sai a turo talakawa su, mu da kanmu, mu da muke malaman da shugabannin, za a ganmu da rawanin mu a gaba, muna daga tuta America, muna maka kafira da kasa, muna tsine Bush albarka, duk duniya kuma a dauka. Jama'a musulmi mu gane wannan da kyau, saboda haka duk waɗanda za su yi peaceful demonstrations su aiko mana da goron gayyata. Dama mu masallacin mu masallacin yan ta'adda ne, masallacin mu masallacin yan ta'adda ne, eh America ta riga ta yi makin din mu, kuma in baka zama dan ta'adda ba Allah bai kaunarka. Abinda Allah ya ce wa iddulahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, haka Allah ya ce ku yi wa kafirai tattali, yace tattalin da za ku rugurguza makiyan ku makiyan Allah, sai yace turhibuna bihi. Duk wani English translation kaje ka duba ma'ana turhibuna bihi, ku je ku terrorizing nasu. Don haka Allah ne ba mu izinin mu zama terrorist, amma ba terrorist in the American meaning ba, please according to yadda Allah yake nufi. Don haka mu fito kararan mu nuna wa America ba mu ba ta jama'a, kuma tana shan wahala, amma matsalar ba su bayyanawa saboda su suka mallaki kafafen labarai. Amma in kana son ganin labarai na gaskiya, ka je kai login din ainihin website na Jazeera, ka buga www.aljazeera.net, kana bugawa za ka ga hotunan jiragai da abubuwa da aka bata musu akan internet, duk Jazeera ta aji, an kashe su, an ci kwalar su, an daure su, an wulakanta su, amma suna ta borewa, amma da abun yi kamari dazu da azhar ya zama ba yadda za a yi, dole sai da BBC World, tashar BBC ta talbijin, dole sai da ta nuna jiragen da aka baro. Suka ce abin nan ba zai koyu ba, dole a bayyana yadda al'amari yake. Yawwa, Allah ya shiryar da mu. To jama'a musulmi kun ji, saboda haka duk wanda zai sai a aika mana da goran gayyata, za mu ci goran kuma za mu ji insha Allah. Kware da gaske insha Allah. A takaicen takaitawa jama'ar musulmi, abinda ake nufi da bid'a a cikin harshen Larabci shine ainihin wato sabon abu, abinda ba a samu wanda ya rigaye shi ba. Ashin nassin Qur'ani yace kul ma kuntu bid'an minar rusul, kace musu ba ni ne farko ba daga cikin manzanni, ba wai ni na taba zuwa, ni na fara zuwa da wannan abun ba. Amma dangane da ma'anar bid'a a cikin ainihin wato harshen Larabci a cikin addinin musulunci, malamai sun kawo maganganu da yawa. A takaice, bid'a ita ce duk wani ƙari ko ragi a cikin ibada, duk wani ƙari ko ragi a cikin ibada. Idan da gangan kace kai zaka rinka yin sallah azhar raka'a biyu ba kasuru ba ba komai ba, to kai bid'a. In kace mai bid'a nan sai a ce ka rage. In kace kai la'asar zaka rinka yin raka'a biyar ne, sai a ce kai bid'a. Mai bid'a anan ƙari. To bid'a tana shiga cikin tauhidi, bid'a tana shiga cikin ibada, bid'a takan shigo ainihin cikin abubuwa da yawa na daga ainihin bangarorin addinin musulunci. To idan ka gane wannan da kyau, kamar yadda muka faɗi cewa muna takaita abubuwan nan ne a tattakaice, sai ka gane to akwai abubuwan da suke taimakawa ainihin wato bid'a ta ruru ta zama ainihin wato abar da za ta zama alaƙaƙai ga jama'a. Waɗannan abubuwa su ake kira asbabul ibtida'i, sabubban bid'a, me ke sababa bid'a, wai me yasa mutum yana musulmi don Allah zai yi ƙari ko ya rage. Sai malamai suka ce a'a, akwai wani abu ne wanda yake in ba a tsaya an yi nazarin shi ba, ba za a gane dalilin ba. Abubuwan nan ga su nan. Waɗannan abubuwan, abu na farko, alqawlu fi ddini bi ghairi ilmin, duk mutumin da yake magana a cikin addinin musulunci ba shi da ilimi akan wannan magana, to zai yi bid'a kuma zai taimaka wa bid'a ta sababu. Wa qabulu zalika min qa'ilihi, sannan kuma mutumin da ya maganar ba tare da ilimi ba sai a dauka. Aw mumarasatul jahil li umuril fatwa wat ta'limi wa qabulu zalika minhu, ko kuma mutumin da yake jahili ne sai ya shiga cikin harkokin fatawa. Tasaddara litahdith litadrisi kullu muhawwisin balidin tasamma bil faqihil muhaddisi, yace kowane shashasha yayi nadi ya hau kan kujera, wai shi malamin hadisi ne, wai shi malamin fiqh ne, wai shi malamin fatawa ne. Yace abun mamaki, fatawa ta zama kamar wata ramammiyar akuya wanda yake saboda ramewa har ana iya ganin kodar ta a waje. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Jama'ar musulmi, magana a addini ba tare da ilimi ba akwai hadari. Duk abin da ka san baka da ilimi, kar kai magana a kan shi. Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ka kutsa abin da baka da ilimin shi. Inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, da jinka da ganinka da zuciyarka za a yi maka bincike akai a tambaye ka ranar alkiyama. Duk abin da bakinka ya fada, duk abin da kunnanka ya ji, duk abin da zuciyarka ta kudurce, za a bincike ka a ranar alkiyama. Saboda haka in baka da ilimi akan abu, don Allah ka rufa wa kanka asiri. Jama'a, wannan ina tabbatar muku da cewa shi yake kawo mana hayaniya. Sai a je aiwa malami tambaya. Yanzu kamar matsalolin nan, nan da yan kwanaki za ku ji fatawa ta shiga cikin gari, a ce malam ina hukuncin yin ashura, sai wani ya ce hadisi ya zo, waka ce hadisin bai dafa, sai ce mu ya tabbata a wurinmu, da za a zaunar da shi a ce nuna mana yadda ya tabbata. Ta yi magana ba tare da ilimi ba. Don haka magana ba tare da ilimi ba ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ke taimakawa bid'a ta zo. To ashe jama'a, duk sanda aka ce magana ba tare da ilimi ba, me ake nufi? Jahilci. Jahilci ko? To shi kuma jahilci, jahilci nau'i nau'i ne. Jahilci yana bayyana a ainihin surori da dama. Na daga cikin ainihin surar da ainihin jahilci yake bayyana, akwai aljahlu bi asalibil lugha aw tajahuliha. Idan mutum bai san harshen Larabci ba, shikenan. Rashin sanin Larabci shi yasa samari, dattawa, mata, 'yan mata, ku je ku koyi Larabci ku kware.
saboda in baka iya larabci ba sai kalma ta zo sai ta rikide maka. Yanzu misali akwai hadisi sahihi da al-Imam Muslim ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya'a, idan mutun ya mutu duk ayyukan shi da yake samun lada sun tsaya, sai dai lada ta hanya uku yake samu. Abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi lissafawa sai ya ce waladun saliqu sadaqatun jariyatun sadaqa illa min sadaqatin jariyatin, sai ta sadaka mai gudana. Ma'ana ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka gina wata rijiya, ko ka yi famfo, duk wannan sadaka ce mai gudana. Ko ka aje wani gida duk sanda baki suka zo a sauke su, to wannan ladan ko kana kabari yana gudana. To ku dubi kalmar da annabi ya ce sadaqatin jariyatin, sadaka mai gudana. To Allah ya ji kan malaman mu na kasar Hausa da larabci ya musu karanci, sai suka fasara hadisin da cewa sadaqatin jariyatin, sadakar budurwa. Saboda kalmar jariya tana daukar budurwa yarinya, kalmar jariya tana daukar mai gudana. To da suka dubi sadaqatin jariyatin sai suka ce sadakar budurwa, duk wanda ya wanke budurwa ya bayar sadaka, Allah zai gudanar mai da ladan ko yana kabari. Shi yasa sai aka yi ta wanke ƴan mata sulluba a shekarun baya, ana bayar da su kyauta ba sadaki. Hasali ma aka tashi daura auren sai a daura da Muhammadu, sai a nufi gidan Ahmad da daddare, ko Abubakar ko Isa, sai a kai mishi. In aka kai mishi yace gaskiya bai shirya ba, sai a wuce gidan tukur. In bai karba ba sai a wuce, haka za a yi ta yawo. Wannan kuskure ne. Duk auren da aka gane haka aka yi shi, to wannan aure mafsuhi ne inda al-a'immatul fuqaha, sokakken aure ne. Yanzu dinnan sai ta gabanta ya gabanta ta je ta istibra'i ko ƴaƴansu na ƴaƴan halal ne ba shegu bane. Kuskure ne, guguwar fatawa ce, karancin karatu ne wa malaman kadan. Saboda haka ana so yanzu a gyara auren sai ta je ta istibra'i jini daya, sai a zo a sa sabon sadaki, sai a sake daura musu sabon aure. To yanzu ne suke zaman aure, da suna zaman kuskure ne. ƴaƴa da suka haifa duk ƴaƴan halal ne. To wannan me ya ja rashin fahimtar jariya a nan tana ma'anar cewa mai gudana ne, ba su iya nahawu ba. Domin duk wanda ya iya nahawu, ko da nahawu ruwa ne, ya san nan sifa ce wal mawsuf, adjective ne. It is an adjective in English grammar. Adjective ne wannan sadaqa. To jariyatin din siffa ce ga ita sadaka din, don haka abinda sadaka din ta dauka, misali illa min sadaqatin ya zama majruri bi min wa alamatu jarhi al-kasratu zahira ala akhirih, sannan sai kuma jariyatin siffa ce, don haka shi ma ya dauki abinda wannan ya dauka. Idan da annabi yana so ya ce sadakar budurwa ne, sai ya ce illa min sadaqatil jariyati, sai an kawo alu da lanjaye a wurin aljariyati, sai zama mudafun wa mudafun ilaihi, sai zama min harfu jarrin mabnun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab, sadaqatin majrurun bimin wa alamati jarri al-kasratu zahira ala akhirih wa huwa mudafun, aljariyati mudafun ilaihi majrurun bil-idafa wa alamati jarri al-kasratu zahira ala akhirih, hakaza yakunu al-i'rab. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To inda haka annabi ya faɗi sai ku yi ta sadakar ƴan mata. To kun ga rashin fahimtar larabci ne. Shi yasa yanzu a karatun boko ko Hausa zaka karanta, ko larabci zaka karanta, ko me zaka karanta, sai a ce English is compulsory. Dole sai ka iya turanci. Yo baka iya turanci ba, yaya za a yi da yaran da za a yi maka lecture da shi, zaka koya da shi? Dole ne. Dan haka jama'a, rashin fahimtar larabci yana sabbaba bid'a. Ko kuma mutum ya san larabcin amma sai ya saka son zuciya. Yanzu kamar wani shehi a ƙasar nan da ya zo fassara kalmar fariqa da ta zo cikin Alƙur'ani, da ya saka son zuciya ta jahuli, nake son in yi muku misali. Mutum ya sani sai ya kemene, da ya zo fassara wa anna wistaqamu ala tariqati la askainahu ma'an ghadaqa, sai ya ce da a ce mutane za su tsaya akan tariqa, to da mun shayar da su ruwa mai yawa. Kalmar tariqa anan sai ba ta ma'ana ta istilahi na ƴan tijjaniya, wai abin da yasa ba a ruwan sama saboda an ki shiga tariqa.
to yanzu kun ga wannan ya sani amma sai take sanin shi to wannan yana haifar da bid'a shi yasa ka kusa san zuciya kowa in yana magana ya ji tsoron Allah duk abin da kake fadi fa za a tare ka za ka yi jawabi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wata magana da mutum yake lafazi da ita yake furtata to akwai wani mala'ika mai suna raqibu atidu ranar alkiyama zai tattara shi ya kai shi gaban Allah ya ce haza ma ladayya atid ga abin da ke gabana ga aikin da aka sani akan shi na kawo shi ya Allah na kammala aiki na kaga matsala ta faru saboda haka aji tsoron Allah jahilcin larabci yana kawo bid'a jama'a shi yasa aje a koyi larabci to irin waɗannan kalmomin in ba ka kware da larabci ba ko da wani yare yanzu kamar a Hausa ana cewa mata ta te bari yarinya tana tallan masara ta yi bari kalmar bari anan bari amma kowane da ma'anar shi can barin ciki daban da barin tangaran ko barin masara goro sai a ce ba ni goro ƙwarya guda ina ma'anar shi guda 100 siyo min azara ƙwarya guda ina ma'anar shi azara guda 100 sannan ƙwarya guda me kenan ƙwarya ta dambu ta kicin amma duk sunan ɗaya ne wannan ita ake kira kalma me harshen damo a cikin Hausar boko in ka koma cikin larabci ita ake kira jinasun in ka koma turanci ita ake kira homophones jama'a mun gane wannan da kyau kalma ɗaya ce amma in ta zo nan ma'anar ta kaza yanzu kalmar bori 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 in ka ce na hau bori to gidan karuwa kenan dan ko dan aljanu na hau bori in ka ce na ci bori gyada kenan lalatacciya to sai me kuma kaga kalma ɗaya ce amma kuma gashi ko ce da ma'anar ta da tazo to sai ka je ka kware in baka kware a harshen larabci da irin gane wannan ba baka kware da harshen da zaka kai fassara ba malamai suka ce bai halatta kai fassara ba shi yasa yadda kuka ga muka koyi larabci fa Hausan nan ba wai wanda muka gada bace kawai sai da muka je muka zauna aka koya mana Hausa kuma aka koya mana ilimi na fassara ya ake fassara saboda wata kalmar in ta zo da larabci in kai mata fassarar dauki saka sai ta bayi zuwa ga abin da Bahaushe ba zai fahimta ba sai ka dubi jumlar kawai sai ka fassara ta irin wannan shi ake kira translation techniques darasi ne mai zaman kanshi a cikin harshen turanci a cikin ilimin ainihin larabci ilmu tarjama sai ka je ka koya ya ake fassara domin in ka zo kana ainihin labarai misali sai ka ji mai labarai yana cewa sai aka ce ka dai ko wane ne sai yanzu wannan irin kalmar ina take a turanci ba ta amma kawai mai yiwa baturen da ya tashi cewa it is impossible ba zai yiwu ba amma an Bahaushe ya zo sai ya ce sai ya ce ka ni ga na tarihi tun yau jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dole sai ka je ka koya fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ka dubi wata al'ada da Bature zai fada da Hausa sai ka ce mai fassara wannan sai ka idan baka iya fassara ba yadda zaka zo kana wa'azi ana fahimta abin da kake cewa shi yasa kuka ga a kasan nan tamu karatu ya sha wahala sai a zo ana fassara an daga abi baban Huraira ta yar kenwa Rabi'a Allah ya yarda da shi kala yace haba jama'a ina za a fahimci wannan yo ba irin shi yasa da ba a fahimtar karatun ku je ku ga karatun qawaidi a zaure sai a ce la ina ma'anar la la halika ba mai halici ba mahalici sai Allah wala razika ba mai azurtawa sai Allah wala ma'abuda ba abun bautawa bi haqqin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamanni banban yanzu zaka je ina yara za su fahimci wannan bambanci ba za su fahimci irin wannan Hausar ba dan haka ku je ku koyi harshe dan shi yasa ranan muka ce in kai gwari ne in kai inyamuri ne in kai bayarbe ne ka je ka kware da yaran ku ka je kai musu fassara ka gaya musu sunna da yaran ku aiki ne jama'a to jahilci na farko kenan wanda ke taimakawa bid'a ta shigo jahilci na biyu aljahlu bis sunna jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa ainihin bid'a ta faru shi jahilcin sunna nau'i biyu ne akwai aljahlu bi qawaninit tamyiz bain al ahadith al maqbula wa ghayriha. Mutun ya jahilci ilimin mustalahul hadith. In baka san ilimin da ake tace hadisai a gane ingantattu, a gane waɗanda ba ingantattu ba, shine zaka zo ka kawo irin waɗannan hadisan na falalar cika-ciki, na takutaha, na kashe Husaini, na abubuwa, sai kai ta kawo irin ainihin waɗannan hadisan. Yanzu da za ana hira da wani babban shehi na jiya kawo wani hadisi matacce, yana cewa annabi ya ce wai man lam yahtamma bi amrin muslimina fa laysa minhum, nace a'udhu billahi. Wai kuma ma shi wannan shehin a Najeriya ana alfahari shi hadisi ma ya je karanta a Sudan. To bahar al-fasad fil barri wal bahr kenan, Allah ya kiyaye. To jahilta ilimin mustalahul hadisi jama'a yana kawo bid'a, saboda ba kai ta kwararo wa mutane hadisai, hadisin ainihin falala azumin tsofaffi, hadisin kaza, hadisin kaza, hadisin kaza, za ga ana ta kawo mutane. Sannan jahilci na biyu, aljahla bi makanati sunnati min at-tashri'i, jahilta matsayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan baka san matsayin sunna ba, sai ka dauko ra'ayin wani malami ko ra'ayinka ko fahimtarka ko fahimtar wani malami, sai ka dora akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'ar musulmi mun gano wannan da kyau ko? To dangane da wannan bangaren an samu ainihin matsala, domin jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen sanin darajarta, mutane sun kasu zuwa ainihin kamar kashi biyu. Wasu da suka jahilci matsayin sunna gaba ɗaya sai suka ce sunna ƙarya ce, ba wani abu sunna sai Qur'ani, waɗannan su ake kira ƴan qalaqatu. In baka san su ba kenan a ainihin duniyar musulunci, amma a duniyar musulunci mu'tazila su ne suke musumma huwa ma'lumun min ad-dini bid-darura. Su ce annabi Isa ba zai dawo ba ƙarshen duniya, ya juju wa majuju ba za su fito ba, su ce mahadi ba zai zo ba ƙarshen duniya, su ce babu ceto, su ce mace ko tana haila za ta ainihin yi azumi, za ta yi sallah, da ka kawo hadisi sai su ce su ba su yarda ba. To irin waɗannan mutanen bangare na farko kenan. Bangare na biyu kuma sun yarda da hadisai mutawatirai, ba su yarda da hadisai ahad ba, ma'ana sun yarda da hadisan da mutane da yawa suka ruwaito su, waɗanda malaman musulunci sun haɗu duk akan su. Amma hadisin da mutum ɗaya kamar Garibi, ko mutum biyu kamar Aziz, ko mutum uku kamar Mashhur, ko duk wani hadisi da bai kai mutawatiri ba, sun ce su ba su ainihin yarda da shi ba. Irin waɗannan mutanen su ne za ka ji suna cewa ba za su yi tahiya ba a sallah, saboda mai da ka taɓa su ce ai hadisan tahiya ba su inganta ba, su ba za su yi kaza ba, ai kaza kaza, kuma ba ilimi ne da su ba. To waɗannan ɓangare na farko kenan jama'a musulmi baki ɗaya game da abin da yake da alaƙa da jahilci. Duk mutumin da ya tashi zai magana ba tare da ilimi ba, sai ya faɗa ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu: baka san larabci ba, baka san ainihin sunna ba, baka san ainihin matsayin ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To babu shakka sai ka fada cikin wannan bala'i. Sannan bangare na biyu daga abubuwan da ke sababa bid'a, ittiba'ul mutashabih, bin abubuwan da suke suna da shubha, abubuwan da suke da fuska biyu a musulunci. Sai ka je ga abin da yake karara ka dauke shi ka zauna lafiya, sai ka je ka dauko abin da yake da fuska biyu. Wannan nasin Al-Qur'ani ya yi ishara akan yin haka ba daidai ba ne, neman rikici ne, neman fitina ne. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce malami na Ibn Taymiya ya yi min wasiyya, ya ce ba na tunanin akwai wasiyyar da ta taɓa amfana ta kamata, ya ce saboda da ni ɗan bid'a ne, ya ce Allah ya taimake ni na tuba a hannun Ibn Taymiya. Ya ce to in ya zo yana karantar da ni sunna sai in ta kawo mishi irin tunaninmu na da na yan bid'a. Yace ran nan sai Ibn Taymiya yace min kaga karka ka maida zuciyarka kamar gilas, kamar madubi. Madubi duk abin da yazo wucewa zai ganshi, amma yana wucewa ya manta da shi. Yace ka maida zuciyarka haka. Yace amma ka maida zuciyarka kamar soso, soso duk abin da yazo wucewa ta kai, in ruwa ne sai ya tsotsa, in gari ne sai ya makale. Yace karka maida zuciyarka haka. Abubuwan da suke da shubha, abubuwan da suke da rikici, abubuwan da suke da fuska biyu kakka dauke su. Yo me ake nufi amma da abubuwan da suke da fuska biyu? Abin da yake misali ga nasi ya zo akan shi karara, sai ka je ka dauko wani rikici sai ka kawo akan shi. Misalin wannan shine nasin Al-Qur'ani da sunna sun nuna Allah yana sama, shikenan to sai ka tsaya anan sai ka ce a yanzu aka ce Allah yana sama to wake kulasa? To kuma ai an yi wa Allah makani, sai ka je ka kwaso rikicin kai da kanka sai ka kewaye wannan. kamar misalin da ne a jiya da nake magana ko shekaran jiya da muka yi maganar matsalar cin doki. Lokacin da muka yanka doki muka ci, sai wasu suka yi ta nemo dalilan da za su haramta, da suka rasa, suka buga, suka rasa, sai suka tafi Abdul Nabawi na Ibn al-Qayyim, suka ce ai gashi Ibn al-Qayyim a cikin Abdul Nabawi ya ce naman doki har yana da zafi kuma mudirrun, mai cutarwa ne. Sai suka ce to wannan shine dalilin su akan haramci. Muka ce amma kun tabbatar gashi Annabi ya ci shi da sahabbai, amma kuma wannan maganar ita ce hujjar ku? Sai suka ce eh. Sai muka ce to bari ku ci. A nan fagen za mu ce muku ku jahilai ne, mu malamai ne, bari mu karantar da ku abin da ake nufi da wannan magana. In kana karatun littattafai na atibbu na likitanci, duk wani abu da aka kawo shi ko nama ko tsuro ko ganye, za a faɗa maka ɗabi'ar shi, ana nufin za a iya magani da shi ko ba za a iya ba. Yanzu abin da ake ce maka naman doki har, yanzu kenan a ƙarƙashin ilimin likitanci na musulunci, inda za ka kamu da wata cuta wadda asalinta sanyi ne, to wannan zai iya maganin shi. Sai a ce maka nonon saniya, sai a ce barid, mai sanyi ne, amma ta yawa ka ɗigo shi sai ka ji zafi. Yanzu an koma maka chemistry ne, chemistry ake maka yanzu, ba ane maka fiqhu bane. Don haka yanzu da aka ce mudurrun, me ake nufi? Ana nufin ba wani magani da ake hadawa da naman doki. Sai na ce musu to ku budo gaba, mu mun karanta littafin, in ku iya nan kuka bude dan neman shubha. Su kai ɗan neman shubha cewa za su ina wuri kaza, to sai su rike nan, sai su sa alama. Sai na ce ku budo gaba inda ya magana naman saniya. Da aka zo magana naman saniya, sai gashi ya ce naman saniya shi ma nama ne mai zafi, mai cutarwa, baya maganin komai. Sai suka ce eh, to gaskiya ba su fahimta ba. Nace ku koma makaranta, ku koma makaranta. Mu duk zuwa muka je muka koyi waɗannan abubuwan jimlatan wa tafsilan. Yasa da kuka ga mun hau kujerar nan, wallahi ba rikici bane, kuma hawa irin wannan kujera yana da wahala. Amma in kana ganin shekarun albani 15 kai ma zaka iya hawa shekaran ka 60, zo ka hau ka gani. Jama'a mun gane, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To saboda haka jama'a kun ji, don haka ba bin mutashabihi, bin abin da yake akwai shubha a ciki yana haddasar da bid'a. Sannan sai ittiba'ul hawa, bin son zuciya ga gaskiya karara, sai kawai sai ka bi son zuciyarka. Da an taba ka sai ka ce ni abin da na zaba kenan, to son zuciya bala'i ne. Har annabawa sai da Allah ya kwabe su. Annabi Dawuda sai da Allah ya ce wala tattabi'il hawa, kakka sake ka bi son zuciya. Nassoshi na Alkur'ani da Sunna masu yawa jibge sun nuna ainihin bin son zuciya ainihin wato haramun ne. Sannan dalili na gaba daga cikin sabubban da ke sabbaba bid'a, at-taslimu li ghayri al-ma'sumi wal-akhd bi ghayri ma atabarahu ash-shar'u tariqan li thubut al-ahkam. Abu na gaba da ke sa bid'a ta faru shine sallama wa mutumin da ba ma'sumi ba, kamar yadda ƴan Shi'a suka sallama wa limamai guda 12, suka ce waɗannan limaman ma'sumai ne, ba sa kuskure matsayin su daya da annabawa wajen rashin kuskure. Haka nan ainihin Al-Sheikh Muhammad Al-Hussein Alu Kashif Al-Ghita ya fadi a cikin littafin shi mai suna Aslu Shi'a wa Usuluha, yace limaman mu 12 tsarkakakku ne daga kuskure balle saban Allah. To yanzu a ƙarƙashin wannan magana, duk abin da suka faɗa sai a karɓa kenan. Sannan kuma da karɓar shari'a ta hanyar da ba nan shari'a ta yadda ba, kamar ɗan ɗariƙa su kuma da suke karɓan ibadoji ta hanyar mafarki, sai mutum ya kwanta ya zunzurutun bacci, amma sai ya tashi duk abin da aka gaya mai a mafarki sai ya bi. Shi yasa ko ga a ƙasashen nan namu, sai mutum ya mafarkin an ce mai ya sadaka da wuƙa sai ya tashi, an ce ya sadaka da gumba sai ya tashi ya yi, bai san menene wannan sirrin ba. To so saboda yadda lokaci ya ƙure, maganar nan tana da muhimmanci. Sai gobe sai mu zo sai ainihin a ƙarasa ta insha Allahu ta'ala, sa'annan sai kuma a cikkashe baki ɗaya da sauran ainihin abubuwan da za su biyo baya. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله.